الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مناكشي غبا يوم كدوغا وتر رمضان shekara ta 1446 wanda yayi daidai da 4 ga watan March shekara ta 2025 miladiya za mu ci gaba insha Allah da karatun tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul an'am a fadin Allah subhanahu wa ta'ala aya ta 7 a cikin suran fadin Allah subhanahu wa ta'ala ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال لقال الذين كفروا يا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله سبحانه وتعالى يجي وأنن كافرين ما سجايا wanda duk ayar da ta zo musu daga Allah subhanahu wa ta'ala sai sun bijire sun kiyarta da za mu saukar maka da littafi a cikin takarda su shafa da hannunsu su ji da sai kafirai a cikinsu sun ce wannan ba komai bane sai bayyanannen sihiri a walau nazzalna alayka kitaban fi qirtas wato Allah subhanahu wa ta'ala yana nuni akan nisan da suka yi cikin bijirewa da nisan da suka yi cikin wato ina ana cewa sun yi nisa ba su jin kira kowace irin hujja za a kawo musu ba za su yadda ba ba za su yi imani ba da za a kawo musu littafin Allah zai sauke musu littafi a cikin takarda wato in aka ce qirtas ana nufin takarda rubutacciya kamar yadda aka ce qirsu ana nufin takarda wacce ba a yi rubutu a ciki ba to fi qirtasin a cikin takarda wacce take rubutacciya Allah ya sauko da ita gata tsakanin sama da ƙasa shi yasa aka ce nazzalna dan nuni zuwa ga sauka ne a hankali ta yanda suna ganin yanda yake sauka domin dan adam idan bai ga yanda abu ya zo ba kila zai iya gayayya amma in ya ga gayanan da idon shi yana saukowa a hankali a hankali to ya kamata a ce wannan ya fi zama mashi wato abin da zai gamsar da shi hujja mai ƙarfi gare shi a falama suhu bi aidihim su shafa da hannunsu domin sauran hawa dan adam zai iya ganin abu kamar yadda muka sani a misali akwai abubuwan da gani kadai ba za ka iya bambanta su ba ba za ka iya bambanta jabu da mai kyau ba za ka iya ganin su na gaskiya saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ce bai ce fara auhu bi uyunihim ba bai ce su gani da idanunsu ba dan so da yawa ido zai iya ganin abu amma ya kasa bambancewa kamar masu sai da kyalle ko masu harkan canjin kuɗi kila sai sun taɓa da sun taɓa za su gane wannan mai kyau ne ko wannan fake ne ko da idon su yana rufe sannan kuma akwai makafi cikin waɗanda za a saukar wa din to kaga idon su bai ji ba to amma ita hasatul lamsi wato hasa ta shafa ita tana cikin hawa mafi ƙarfi ko a ce ita ce hasa mafi ƙarfi ita ce wato hasa da ɗan adam yake da ita mafi ƙarfi cikin iya bambanta abubuwan da ake iya bambance su ta hanyar shafa din saboda haka Allah kuma ya ce ko da za su shafa da hannayensu su
ji wasu malamai suka ce a lamasuhu bi aidihim za su bibbince ka saboda fadin ta inna lamasna samaa fa wajadnaha muli atharasan shadidan wa shuhuba wato za su bibbince ka fa hasuhu ne fa amma abin da zai kara tabbatar da lamasuhu na shafawan hannu ake nufi ta'kidin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aya na ambatan hannayen fa lamasuhu bi aidihim za su shafa shi da hannayen su لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين دا وطن تسكى كافر شيء ضد حتى تسكى عرب الجلال شيء وانا سيهريني بيناني فما عدن تسكى من تاشيني شي سيهري وانا أكي مزا إجيسا سيهريني تو سيهري يا كريم فو وانا أكي وسيهري إن يسا وانا سيهريني تو سيهري يا كريم با سيهري باني saboda haka da lokacin da suka ce hadha sihrun mubin to ya nuna ba sihirin bane dan da sihirin ne da basu gane sihiri aka yi musu ba shi wanda aka yi wa sihiri baya sanin an yi masa sihiri fa amma dai dama Allah subhanahu wataala ya gaya mana fa bi anzu walau anna fatahna alaihim baban min as-sama'i fa dhallu fihi ya'rujun la qalu inna ma kuttirat absaruna bal nahnu qawmun mas'urun wato ko me za a yi musu za su ci gaba da lajaj cikin wannan jayayyan da cewa su ba su yadda ba wannan ba daga Allah ba ne kawai saboda dai suna ganin wannan wanda Allah ya aiko bai kai Allah ya aiko shi ba wal iyazu billahi wannan shi ne hijabi na kusanci wanda za mu ja ayan da za ta biyo baya wa talu laula un bilala yi malaka وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون فكتشي مي يساتو بضاء توكي مش ملائكة شي منزل مي يساتو بضاء أيكو دا ملائكة تارد الشيبة الله يشي أيدا من أيكو ملائكة دا an zartar da lamari, da lamari ya kare sannan kuma ba za a jira su ba za a jira su ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan duniyar ana kiranta alamul mulki watan duniyar mulk akwai wata duniya bayan wannan da ake kiranta alamul malakut to wannan duniyar ta mulk tana da kawanin din tana da ka'idojinta daga cikin ka'idojinta dan adam Allah bai sanya wa idansa karfin rikan wasu abubuwa ma na cikin alamul mulki din ba wato ba komai ma wanda suke da jiki kuma suke cikin wannan duniyar ta mulk ba komai Allah ya sanya wa idan dan adam karfin rikan su ba shi yasa zaka ga akwai abubuwan da dan adam na bukatar a kusanto da su dan ya iya ganin su akwai abubuwan da dan adam na bukatar a linka girman su sau dubanni wasu ma sau miliyoyi dan ya iya ganin su to wannan abubuwan da ke alamul mulki kenan abubuwan da suke ajisam ne wato jukkuna ne to ina ga abubuwan da suke alamul malaku waɗanda ba jukkuna bane irin nawa da naka kaga in har za a kawo su rayu cikin ku to dole sai an bude idan ka in aka bude idan ka wato bude idan ka ana nufin ka sami cikakken yakini to idan kuma bawa ya sami cikakken yakini to ai taklifi ya zama ba amfanin sa ko in bawa ya sami cikakken yakini ya zama yana ganin mala'iku yana jin maganganun su yana sanin abin da suke yi to ai shikenan kuma ba sauran bukatun taklifi dan haka Allah subhanahu wataala yake to ai da za mu sauke mala'ika mala'iku a cikin ku to za ku biya al'amru ai da shikenan kuma lamari ya kare babu sauran taklifi in ya zama babu sauran taklifi babu sauran hukunci ba abin da ya rage sai Allah kuma ya dauke mutane na farko kenan koko kun malayun baro sannan ba za a jira su a ce to shikenan bari a tsaya muku ku yi tuba kafin a dauke wannan taklifin ba na
walau ja'alna lakalla alla murina wala nasna alayhim
walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alayhim ma yalbisun wato abin kashi biyu ne kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muku ne ai in kuka ce a sauke mala'iku to ɗayan abu biyu ne ko dai mala'iku su zo a sifan su da Allah ya halicce su da ita idan suka zo a sifan su da Allah ya halicce su da ita kuma kuka iya ganin su to takyifi ya kare koko a'a mala'iku su zo a sifan dan adam Allah ya maida su cikin sifan dan adam shine walau ja'alnahu malakan yaji annahu rajula kashi na biyu kuma in ba a wancan sifan na farko da za ku zo a sifan su ba ya zama shikenan kun shiga a makamin yaqini kun shiga alamul malakut to in ba a wannan ba to sai dai ko in zamu maida su su zo a sifan mutane walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan to ai da mun sa shi ya zama mutum dan idan ku na duniya ya iya ganin sa dan kuma ku iya daukan uswa ku rika iya koyi domin dan adam baya iya koyi sai da wanda yake kalansa ba za a ce ma dan adam yayi koyi da tsuntsu a cikin tashi ba dan adam ba tsuntsu bane ba za a ce yayi koyi da aljani cikin tasarrufatin aljani ba dan adam ba aljani bane dole sai da abin da yake irin ka wanda kuke da makamancin baiwa ba ta irin abin da Allah ya bashi na minahur rububiyya irin su ya baka to sai a ce kai koyi da shi shi yasa Allah subhanahu wataala wannan shine hikiman aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum domin ya zama mutane sun sami abin koyi a cikin shi Allah ya ce da kuma mun sa shi mala'ika to ai da mun sa shi ya zama mutum da mun aiko mala'ika da mun sa shi ya zama mutum da kuma sai mu ƙara rikitar da su rikicewar nasu sai su ƙara kutsawa cikin rikicewa wannan nutba ce wato wanda take nuna mana wata mas'ala muhimmiya Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku da yawa wajen manzanni ya ba mu labari ga yanan ma dai khatamun nabiyina sallallahu alaihi wa sallam mala'ika ne musamman ya taso ya zo wajensa ya zauna cikin sahabbai dan ya koya wa sahabbai yanda ake ladabin daukan karatu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zauna ya tankwashe kafa cikin sahabbai ya tambayoyi aka bashi ansa ya tashi ya tafi amma abin da nake so mu maida hankali a nan wajen wato buga girman makamin sahabbai girman matsamin sahabbai mutum ne fa ka san shi a gari ya taso ya zo masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna zaune ya zauna yayi tambayoyi ya tashi ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka ba wannan wanda ka sanin bane wannan mala'ika ne kuma ka yadda kuma kai da kayan ta mutum ne ka san shi ya zo mala'ikan nan da ya tashi zuwa ya zo da sifan wani da suka sani ne jiyatul kalbi sun san shi ya zo ya zauna ya tambayoyi ya tashi ya tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika ne jibrilun kuma shikenan an gama magana jibrilun ke yasa ina yawan gaya mana su man sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kalli sayyidina Abubakar ya ce kai ba Abubakar bane Umar ne shikenan ya zama Umar ko ina yawan ba mu misali da hutubar ranar Arfa ko ya tambaye su yau wace rana ne suka shiru kawai ba su sani ba ba su san wace rana bane sai ran da ka sai sunan da ka rada mata ya rasulullah ba su sani ba nan wani gari ne suka shiru ba su sani ba suka ce har muna zaton zai kira ta da wani suna ba sunan da muka sani ba kuma inda ya kira da wani suna ba wanda muka sani ba shike nan ya zama shine sunanta da nan wajen lokacin an ce ya ce wani gari ne nan sai ya ce nan Ba'ifa ne shike nan sunanta ya koma Ba'ifa har abada to wannan yana nuna mana wato irin yanda sahabbai suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun fi gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kawunansu sun fi gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan idanunsu da kunnuwansu da hankulansu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to haka abin yake radiyallahu anhu wannan babban jarabawa ne makami ne mai girma amma a lokaci ɗaya jarabawa ne mai girma Allah ya sa mutum a cikin irin wannan bi'a dan abu kadan zai sa kafar shi ya zame yadda ba ka manta wanda yake rubuta alqur'ani ne sai yana cikin rubutu in ya fadu in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadu wata ya fara saukewa yana fadin wahayi sai ya karasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta haka aka sauka shi bai karasa da bakin shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rubuta haka aka sauka kaga ai shi kina ta sanne shi ridda ya koma kirista ya ga kai wannan addinin ba gaskiya bane wal iyadu billah to ya manta cewa Allah subhanahu wataala yana tahdidin bayinsa Allah subhanahu wataala yana sanya shiriya ta inda yake so yana sanya magana sannan ku santar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu mu na wannan zamanin zamu gane wadannan abubuwan ko kamar network in kana kusa da inda router yake kai ma sai ka rika kamawa ko ba haka ba kai ma sai ka rika kamawa in kana da password din ko in kana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka rika ganin mala'iku sai ka rika ganin abubuwa sai ka rika ganin alamul malakut dan mene dan kusanci ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tsarkin na kusantar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta sa da biyan inda yake a to ba shi yasa yake tsakanin gidansa da masallacinsa da wutsayin aljanna bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka a ko da yake wannan ba yana nufin ba za a iya ganin mala'ika sai ana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ba inda Allah ya ce bal ma hadisi da yawa sun tabbatar mutane da yawa sun ga mala'iku ko ga mutumin da yake ziyara wa dan uwansa nan hadisin Muslim din mun sani zara rajulun akhallahu fi qaryatin fa arsala Allahu fi tariqihi malakan ko a fi madrajatihi malakan qala ayna turidu qala uridu an azura akhi fi hadhihi alqarya qala amin hajatin tarubbuha indahu qala la ghayra an yuhibbuhu fil mahd qala fa inni rasulullahi ubashiruka bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi wani mutum ya je ziyarar dan uwansa sai Allah ya sa mala'ika ya dako akan hanya ya jira shi ya mashi maraba a bakin garin mala'ika ya masa maraba wannan ba cikin banu Isra'ila mala'ika ya masa dako abin da yasa ka ji na banu Isra'ila dan akwai manzon da zai baka labari ba yana nufin a al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka ba zai iya ƙara faruwa bane amma babu manzon da zai bada labari daga Allah cewa hakan ya faru cewa eh mala'ikan ne yazo ina fatan mun fahimta su a banu Isra'ila Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayan nan saboda haka ya faɗa mana ai mala'ika ne mutuna kissan mutane uku mana ga yanan na sahihul bukhari ko me kuturta ciwon fata da rashin gada mai rashin gashi da makaho wadanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa jarabawa ya aika musu mala'ika aka fara aika mai ciwon fata mai kuturta yace me kake so yace ba abin da nake so sai wannan fatar ta wata warke abin da mutane ke kyamana saboda shi su daina ya shafa shi shikenan fatan shi ta dawo kamar na kowane mutum mafi kyan fata yace to sai me kake so kuma yace sai a bani tarin raƙuma yace shikenan sai raƙuma yaje wajen mai asla mare gashi al-aqra yace kai me kake so yace ba abin da nake so sai in sami gashi kai na ni ma ne kyau irin na sauran mutane a daina kyamana shikenan ya shafa kanshi shikenan sai gashi mai kyau yace me kake so bayan nan yace in sami tarin shanu shikenan sai garken shanu yace wajen makaho yace me kake so yace wallahi ba abinda nake so sai ido na ya bude ni ma a rika ganin mutane yanda kowa ke ganin su yace ya shafa idan sa shikenan ido ya bude yace me kake so yace awaki ma sun dishe shikenan aka ba shi garken awaki bayan dan lokaci sai dawo dan a gwada su aka je wajen na farko kuturu raƙuma malam sun cika gari sun cika tsakanin waje tsakanin dutse da dutse sun hayayyafa to raƙuman daga wajen Allah ba suke saboda haka sun hayayyafa sun yi wani irin yawa na ban mamaki business ya tantama ya zo wajen shi yace wallahi ni matafi ne ina dan neman taimako kuma inda haji ko yar karamin raƙuma a bani dan Allah in taima in isti'ana da ita yace da Allah ki kale ni bukatun jama'a sun mun yawa an dame ni bukatun kowa yau wannan yazo gobe jama'a sun mun yawa bukatu yace yanzu kai wannan abin ba Allah ne ya baka da kana cikin wahala baka da shi ba yace yace ai wannan raƙuman na kakan kakana ne kakana ya gada a wajensa babana ya gada ni ma na gada wannan ai kayanmu ne ai dukiyanmu ne gadansa nayi kuma ku mabukata kun dami mutane ba ku da zuciya ba za ku je ku nema ba yake ne yace to in ƙarya kai Allah ya kwaci aka je wajen mai shanu shi ma aka yi irin haka da shi aka je wajen makaho shi aka nema ya ce a ai ga sunan wallahi ni ma ka gani da makaho ne ba ni da shi ban da komai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wani kaji yanda aka yi saboda haka ga sunan ka ɗiga abin da kake so ka bar abin da kake so ya ce da ma ni mala'ika ne na zo ne don in gwada ku nga wane ne mai gode wa Allah wane ne mai butulcewa nan wajen akwai darasi ba ana karantawa bane kawai don a tada kai ana karantawa ne domin mu dauki darasi mu gane idan kana cikin rashi na daidai abinda ka samu ba dabaran ka bane kar mutum ya zama irin Karuna ko inna qaruna kana min qaumi musa fa baqa alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbat ulul quwwa ko idza lahu qaumu la tafra inna allaha la yuhibbul farihin wabtaki ma ataka allahu ad-dara al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wa la tabghi al-fasada fil ardi inna allaha la yuhibbul mufsidin qala inna ma utitu ala ilmin ay dabara nani iyawa ne iyawa nani smartness ina ne ina da wayau ne da kai ba ka da shi to alhali bawa yana bukatan ya san cewa duk abin da yake kansa da shi duk abin da yake ganin wannan wayan ne ya sa ya mallaka to akwai wanda suka ci shi wayau irin wannan suna nan ba su da abin da za su ci in yana ganin inda ya sami kanshi ne mutum nawa ne suke wahala kamar za su kashe kansu sai da gidan gado sai da gonan gado su tafi America su koma kwana a Abola mutum nawa ne saboda suna ganin nan ne dama take ko ga wajen da dama take an je za a yi kuɗi sai su je su ta wahala wani a ƙauyensu yana nan yana noman masara kila in ba a hankali ba shi zai aika musu da kuɗi sai tiket su dawo yana ƙauye kila ko birni bai taɓa shigowa ba saboda kowa da yanda Allah ya sanya arzikinsa kuma abinda dai kullum ake son bawa da shi kada ka ɗauka kana da wata dabara da ita ce dalilin da ta sa ka zama abin da ka zama ba shakka ana son in Allah ya maka ni'ima na baiwa ka kyautata amfani da wannan baiwa ka amfani da ita ka yi amfani da dabararka amma ka san cewa yi da rashin yi kuma na Allah ne Allah yana maida wanda ya so abin da ya so dukanmu mun sani a unguwanninmu da muka taso ba mutu kowa zafin nema ba mun sani a azuzuwan da muka yi karatu mafi yawanmu ko ban ce duka ba a azuzuwan da muka yi karatu ba mutu kowa hazaƙa ba mun sani a garuruwan da muka taso ba mutu kowa dacewan iyaye ba kila akwai waɗanda suna da iyayen da sun fi iyayenmu mai da hankali sun fi iyayenmu arziki sun fi amma sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hikimansa ya ɗauki wanda ya so ya mai da shi abin da ya so to abin da ake neman ka kadai da shi shine ka gode wa Allah akan wannan ni'imar da Allah ya yi maka kuma kar ka zama tobalin da za ka kara hanyar wani shi ma ya zama abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe shi da shi ta hanyarka kullum ka zama mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ka zama mai sanin cewa wannan abin fa duka daga Allah ne walau ja'alnahu rajulan malakan laja'alnahu rajulan da za mu sa shi ya zama mala'ika da za mu sa shi ya zama mutum la labasna alaihim ma yalbisun abin da nake faɗi shine har yanzu mai yuyuwa ne Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa ya bari ka ga mala'ika. Amma dan ka ga mala'ika na daya akwai abu biyu. Na farko dai ba manzon yanzu da zai ce maka lallai lallai mala'ika ka gani. Babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah. Kura ga babu manzon da zai tabbatar maka duk abin da ba ta manzo aka ji ba kuma zanni ne. Ba yaqini bane. Ina fata mun fahimci wannan. Sannan kuma dan ka ga mala'ika ba wani abu domin ba zai taba zuwa maka da wani abu kari ko daban akan shari'an da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi. Amma babu hani cikin yuyuwan gani din. Asalin yuyuwan ganin mai yuwa ne, illa dai ko za a ga mala'ika to sai dai a cikin sifan dan adam. Wala labasna alaihim ma yalbisun.
Wala qadistum fi ahlihim
ولقد استهزع برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الله سبحانه وتعالى يقول يا رسول الله كذا كدام لإزجلنش domin wannan ita ce sunnar Allah cikin manzanni. Hakika an yi izgilanci ga manzanni kafin kai, amma a ƙarshe izgilancin masu izgilanci sai ya koma kansu. Wato wannan kamar tasliya ne, kwantar da hankali ne. Allah subhanahu wa ta'ala yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa fa izgilanci ba za a daina ba. Waɗannan da suke izgilancin suna ganin ta yaya kai ba kai ka cancanta ba. Allah yake ahum yaqsimuna rahmatar rabbik, kai ba kai ka cancanta ba, ba kai ne zaka ka cancanci ka zama manzo ba. Boko suna bibiyan ku, suna gani ko irin abin da ra'asul munafiki yake yi in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai wuce ya rika rufe hancin daga rigansa. Wai abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana musu wari wal iyadu billah. To irin wannan izgilancin kala kala da suke yi, Allah subhanahu wa ta'ala yake an yi wa manzannin da suke kafin kai sunna ce ta Allah a cikin manzanni da Allah subhanahu wa ta'ala yake aikowa kowanne an masa irin wannan. To amma a ƙarshe fahaqa bil ladina tasiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un, waɗanda suke istihza'in suke izgilancin yaya makomansu ya ƙare, sai gashi ko dai sun zo sun zama azilla, sun zama ƙasƙantattu, sun zo a makare, sun makara. Duk da dai ba a makara cikin karɓan gaskiya, ko wanda ya zo a ƙarshen ya fi bai zo ba gaba ɗaya, amma dai aƙalla waɗancan da suke rainawa suna ganin su ƙasƙantattu, sai suka zama maɗaukaka a kansu. Sai ga sarakuna a garin Makka suna layi kan bukata, ƴaƴan bayin da suke ƙasƙantarwa suna wulaƙantarwa, suna zama a gabansu a cikin layi, suna zama a gabansu cikin komai, saboda sun riga su cikin musulunci. Koko a'a sai lamarin ya juye masu, ya koma masu, su zama a duk abin da suke izgilanci a kai sun koma su ne ababen da ake wa izgilanci. Allah ya kare mu. Kuma wannan an yana faɗa wa manzo ne sallallahu alaihi wa sallam, amma duk masu kira zuwa ga Allah cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk masu kira zuwa ga gaskiya, duk wanda suke daukar halifancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su ma suna ci gaba da ganin irin wannan izgilanci, su ma ana ci gaba da yin masu irin wannan abin, su ma ana ci gaba da masu izgilancin da raina su da ganin su kazamai, ganin su basu waye ba, ganin su basu iya kaza ba. To amma dai a ƙarshe fa haqa bil ladina tasiru minhum ma kanu bihi yasta'zi'un. Qul siru fil ardi
qul
siru fil ardi thumma anzuru kayfa kana 'aqibatu al mukaththibin. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ta ce masu ku yi tafiya mana a bayan ƙasa, sannan ku duba ku ga yaya makoman waɗanda suka ƙaryata Allah ya kasance, yaya makoman wanda suka ƙaryata Allah ya kasance. Mun yi magana gurgudu jiya
akan duba da makoman magabata. Wannan ayar da ire-irenta wanda suke umurni da sayir ko abin da ake cewa tourism didda yanzu an bata ma'anan shi. Tourism ya koma wani abu yawon bude ido da shan iska da holewa da bijirewa Allah wani lokaci, amma asalin shi umurni ne na addini, umurni ne sunna ne a cikin addini, a tafi a je a yi iktishafi, ana kiran abin al-iktishaf ko abin da turaka ke ma discovery, a je wurare a san me ke cikin wuraren, domin in dai ka ga al'umma ta sami hazara ta sami ci gaba, to ba ta sami ci gaba bayan ta kulle kanta waje ɗaya ba. Duk wanda al'ummar da kaga ta ci gaba, to ta ci gaba ne domin ta bude kofofinta, ta shiga cikin ƙasa, ta bi sauran al'ummu, ta ga ina wanda suka ci gaba, me suka yi suka ci gaba, wanda suka sami matsala me suka yi suka sami matsala, ya aka yi wanda ya ci gaba ya ci gaba. Wannan shine abin da magabatanmu kaga yanzu irin yanda ake ta tura yara ɗaliban ilimi ƙasashe suna karatu, abin alkhairi ne, amma yanzu Dubai nawa ake turawa, amma ina irin Malam Abubakar Imam misali, ko irin generations ɗinsu wanda suna zuwa idansu a buɗe yake, suna zuwa za su ɗauki alƙalaminsu suna naƙaltowa al'ummansu abubuwan da suka gani, wanda in aka ɗauka aka amfana da shi za a su ma tasu al'umman za ta ci gaba, su wallafa muku tafiya mabuɗin ilimi domin su nuna maka yaya al'ummar da ta ci gaba me ta yi ta ci gaba. To lallai wannan yana daga cikin umurnin Allah, kuma ba wai kawai wai dan aje a ga asa din wanda suka karyata ba. Allah subhanahu wataala ya faɗi wanda suka karyata, amma kaman yanda muka faɗi fa ahlaknahum bi dhunubihim, ne kuma mun yi bayani gurgurdo jiya menene dhunub yake nufi a nan wajen. Ba yana nufin dhunub kadai barin sallah da barin azumi ba, a'a, dhunub har da bijirewa Allah a sunnarsa ta kawu, saboda haka mukazzibin da mujrimin da zaka rika ji irin waɗannan, har da wanda suka bijirewa Allah a tsarin da ya gina wannan kaunti, ga yanda Allah ya tsara rayuwa mutum ya bijire shi ba haka zai yi ba, ko iyayensa sun zaun tashi sun yi aiki da kyau ya ci aikin da iyaye sun yi kawai mu ne a sama har abada, ya ki bin sawun iyayensa ko makamantan wannan. Shine zaka ji wani wuri Allah yana gaya mana afalan yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, ba za su tafiya a bayan kasa ba, su bude zukatansu su amfana su gogayya da al'ummu, su amfana da abin da wannan al'ummun suke ciki na ci gaba, da dalilan matsalolin al'ummun me yasa suke cikin matsaloli, su bude kunnuwansu su ji dalilan ci gaba da rashin ci gaba, domin abin da iktishaf zuwa da bin asar yake nunawa akan tarihin magabata. An yi ijma'i cewa littafi da takarda baya iya rubuta shi, shi yasa wani karin magana ta mutanen China take cewa hoto guda ɗaya yana ba da abin da kalma dubu ba za su iya bayarwa ba. Marubutan tarihi in suna rubuta tarihi akwai nau'i na shakhsiyyansu cikin wannan tarihin da suke rubutawa, dan adam ba zai iya fita daga shakhsiyyansa ya zama yana rubuta tarihi, wato shakhsiyya shi ina nufin kamar san rai, dan adam ba zai taba iya fita daga san ran shi 100% ba lokacin da zai rubuta tarihi, dole shakhsiyyarsa sai ta yi tasiri. Shi yasa lokacin da mustashriqun suka zo suna rubuta tarihin musulunci sai suka yi lawwana mutanen da kalan launinsu, saboda ta mahangansu suke kallon abubuwan musulunci. To amma shi asan baya da wannan ha'incin, don haka in dai ka iya karanta asar ɗin, in dai ka za ka iya zuwa ka ga abu, shi yasa za ka ga masanan yanzu tarihi ba su wadatuwa da archaeology, duk in suna son su san tarihi suna kokari su tafi tare da waɗannan, domin su suna masu tanqidi, suna masu bincike, suna su kuma suna masu dirasan waɗannan abubuwan da suka bincika, domin su haɗa da abin da suka karanta a takardu na tarihi. to bincike da tafiya a bayan kasa da bincike cikin kasashe da sanin dalilan ci gaban su da sanin dalilan rushewan daulolin da suka rushe sharadi ne na daukaka bal Allah subhanahu wataala yayi umurni da shi a wurare da yawa daga cikin alqur'ani ko kad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin hadha bayanun lin nas wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin kagan hadha bayanun lin nas dan ma karka dauka ana magana da musulmi ne kawai Allah yace fasiru fil ardi fanzuru ku yi tafiya a bayan kasa ku duba ku ga yaya makoman wanda suka karyata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance sai Allah yace hadha bayanun lin nas wannan bayani ne ga mutane kaman da yana gaya mana cewa in kuna son ku sami ci gaba in kuna son ku sami tamkini a bayan kasa in kuna son Allah ya khalifantar da ku a bayan kasa to kuma sai kun bi kun guje wa dalilan da ya haifar wa waɗancan al'ummun da ci baya kun rike dalilan da suka rike suka sami daukaka kuma ina son gaya mana wani abu ina yawan faɗin wannan shi addini da kake gani addini tarayyan abubuwa ne guda uku tauhidi kadaita Allah kenan na farko kadaita Allah na biyu halaye nagartattun halaye san gaskiya kin ƙarya rashin sata kyautata da zumunci da dai duk abin da ake kira makarimul akhlaq wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma bu'ithu li utammima makarimul akhlaq ba aiko ni ba sai dai in cika waɗannan makarimul akhlaq din to duk duniya duk al'umman duniya inda addini ya taba zama to waɗannan biyun ba su canzawa duk inda kaga ana son gaskiya abin so ne ƙarya abin ki ne to manzo ya taba zuwa wajen ya koyar da mutanen wajen wannan abin ina fatan mun fahimta sata abin ki ne to manzo ya taba karantar da su na'am shi ne fitra amma manzo ya tabbatar da su akan wannan fitra to na uku shi wannan ana samun bambance shi ne tashri'i watan abubuwan shari'o'i a ce ku yi sallah raka'a kaza ku yi azumi a wata kaza ku yi abubuwa na tashri' ku yi hajji zuwa daki kaza wannan yana bambanta daga shari'ar manzo li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja yana bambanta daga manzo zuwa manzo abinda nake so in ce duk inda ka je da aka ce aje bayan kasa to kaman ana gaya musu ne kar ka je China ka ga habara a ce maka anan an taba samun wata civilization shekara 3000 da suka wuce ko 2000 da kaza da suka wuce to ka tabbatar in ka ga kiyam ka ga ruko da gaskiya ruko da amana da sauran waɗannan abubuwan to an taba manzo ya koyar da su a wajen kuma ruko da saƙon manzon da wannan kiyam din da manzon ya gina su a kai shine ya haifar musu da dawwamin hadarar su kuma watsi da wannan kiyam din shi ya haifar da hadarar su ta lalace wato in nace kiyam din nan al-qiyamul akhlaqiyya shi ita al'umma abin da yake rike ta ba tauhidi bane wato ina nufin civilization ba tauhidi bane kiyam din akhlaq ne kiyam din akhlaq ne mun san akhlaq ba kyawawan tsabi'u kyawawan halaye rike gaskiya kin zalunci san adalci kyautatawa mai rauni himma wajen yin aiki tukuru sakawa wanda ya yi aiki tukuru haka waɗannan abubuwan su ne alƙiyamul akhlaqiyya to su ne addinin da ƙaryata su yake haifar da rushewan civilization wato an ce ƙaryata su wakiltar da su rashin riƙo da su don haka al'umma za ta iya zama tana da tauhidi amma ba civilization to tauhidi wani abu ne na tsakanin kai da Allah mahaliccinka domin ita alaƙa tana nan tsakanin abu uku ko dai tsakaninka kai da Allah to tauhidi shine tsakaninka kai da Allah ita kuma wannan ƙasan da aka aiko ku ko sauran mutane ya za ka yi mu'amala da su to shi kuma wannan tashri'i ne da akhlaq yace hukunta ya za ka yi mu'amala da sauran mutane sannan ita kuma ƙasar da kake cikinta ka'idan umran ya za ka raya ta, shi ma dai har yanzu yana karkashin akhlaq din. To ya ta mukazzibin anan wajen, wanda suka karyata, wanda suka karyata sunan Allah subhanahu wa ta'ala kauniya, wanda suka karyata waɗannan ka'idojin da manzanni suka zo suka aje musu, na rika gaskiya, na rika amana, na rika aiki, na din, na yin abu ba dan sakamakon da zan samu yanzu ba, dan indan sakamakon da mutum zai samu yanzu ne ba wanda zai shiga soja. Ban san ko an fahimce ni ba, ba wanda zai shiga soja. Wane ne zai je ya mugamara da rayuwansa? Akwai wani abu da za a baka wanda za ka bayar da rayuwanka dan shi? To abinda kadai zai sa mutum ya iya bayar da rayuwansa sai abin da yake jin ya fi masa wannan rayuwan nasa. To zai iya zama lahiran sani, wannan shi ne asali, zai iya zama a'a san kiyaye amincin kasa da tabhiya, sacrifice da sauran al'umma da makamantan waɗannan, wanda duk su ma dai suna nan za su shigo cikin alqiyamul akhlaqiyya, suna nan su za su shiga cikin al-akhlaq dinnan. To idan al'umma ta karyata waɗannan abubuwan, ta wofintar da su, ta Allah subhanahu wataala ba zai canza nawamisul kaun, saboda wai ku kuna sallah kuna azumi, ya canza ka'idojin shi na kaun ba. A'a, zai taimaki wanda suka tashi suka yi aiki, zai maida wanda suka yi aiki kafa. Shi yasa ina yawan faɗa wa ƴan uwa, musamman masu hali a cikinmu, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kwaɗaita, ya kwaɗaita masu son gina masallatai, aikin alkhairi ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya taka masu da alkhairi akan wannan, amma ya kamata duk mai halin da zai gina masallaci ya ɗauka makansa abu uku a wannan wajen da zai masallaci, ya gina masallaci, ya gina makaranta, ya gina masana'anta. Duk in za ka gina masallaci, to in kana niyyar gina masallatai uku ne, to mai da shi masallaci ɗaya, ɗaya bisa uku kai masallaci, ɗaya bisa uku kai makaranta da yaran community ɗin za su sami ilimi su zama mutane. Ilimi kuma dukkan nau'o'insa, ba inda aka ce ilimi wato aka taƙaita kalan ilimin da za a yi, wannan dai abin da duk mun sani ne. Sannan kuma a samar da wani waje da yara za su je su koyi sana'a. Samar da masana'anta yana da muhimmancin da wato ba zai misaltu ba a cikin addini, ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama masallaci ma ya mayar wajen koyar da sana'a. Masallaci wanda shi ne yake inna ma ju'ilatil masajidu min ajli salati wa dhikri wa qira'atil qur'an inna hadhihi al masajida la taliqu bi shay'in min qaduratikum. Haka amma kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya maida masallaci, shi ya fara koyar da sana'a, koyar da sana'a a cikin masallaci. Kuma dadin dadawa wanda ya koyar da sana'a a wannan ranar yace mashi ka je kar inganta har a masallaci kwana 15, har masallacin nan fa, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan baka zo ba ya kusa ya sa a tada sallah, a kira sallah, ya sa a tada sallah, ya sa wani ya shiga ya limanci, shi kuma ya tafi da wuta yana kona gidajen wanda basu zo masallaci ba. Amma kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne kuma ya ce ma wani je ka ko masallaci kar ka zo, kar inganka sai bayan kwana 15, je kai sana'a, je ka daji ka yi itace. Ya kuma duka dai mun san wannan hadisin da girman darussan da ke tattare daga ciki na farkon koyar da entrepreneurship a tarihin dan adam, wanda tarihi ya haddace ya rubuta. Saboda haka abinda muke so mu nuna a nan wajen a sayru fil ardi dinnan tafiya a bayan kasa sashin addini ne. Kuma in za ka yi tafiya, to kar ka yi tafiya da rufaffen zuciya da rufaffen kunni. فتكون لهم قلوب يعقلون بها الله سبحانه وتعالى او اذان يسمعون بها نازو اكيد لوكاتين ذا بيان اللي يسا اكيد قلوب يعقلون با اكيد قول يعقلون با ددا غايت من كرنتا من كرنتا كركلتن تبيكم سنن فسيروا في الارض فانظروا نان كما قل سيروا في الارض ثم انظروا ibara guda biyu ne daban-daban. Wani wuri za ka ga an ce siru fil ardi fanzuru, siru fil ardi fanzuru, nan wani wuri kuma siru fil ardi thumma anzuru. Malamai suka ce umurni ne guda biyu daban-daban. Inda ka ji Allah ya ce fasiru fil ardi fanzuru, to tafiyar musamman ana son a niki garin ne kawai don buɗe idon da ganin abin da al'ummu suke ciki da yanda suka kasance, don a amfana da shi a matsayin darasi kai da taka al'umma. To amma kar mu dauka ba a umurnin tafiya kwata-kwata a rayuwa sai domin bude ido da sanin abin da al'ummu suke ciki, sai Allah subhanahu ta'ala ya kawo irin wannan kulsiru fil ardi thumma nzuru. Ku yi tafiya a bayan kasa don dalilai mabambanta, don ilimi, don kasuwanci, tafiyar ibada, kowane dalili. Amma in kun je kuma daga cikin guzurin da za ku yi sun manzuru, ku duba yaya akibar waɗanda suka bijire ta kasance, don kuma ya zama darasi gare ku a cikin taku rayuwa.
Na
kuma haka matsa haka alhamdulillah za mu haƙura haka, saboda kila muna da tambayoyi da dama. A ƙaro mana, a ƙaro duka sai amsa da sauri. Wannan ya ce wata bayar Allah ta shekara uku ba ta samun azumi saboda rashin lafiya, sannan ba ta iya ciyarwa, ba ta iya ciyarwa ba saboda har ma tana ita kanta tana buƙatar tallafi na ciyarwa. So, wannan laifin al'umma ne gaba ɗaya. Irin waɗannan, idan aka sami irin waɗannan, ya kamata a ba ta, a taimake ta da abin da za ta ciyar ɗin, ya wajaba. Kuma amfanin ya zama akwai auqaf kenan, akwai wurare na tallafa wa irin waɗannan masu buƙatun da sauransu. Amma idan ba ta da hali, ba ta da yanda za ta yi, to ai kaga wanda ma ya yi san ransa ma ba rashin lafiya ba, ya je ya bi sha'awan zuciyansa, ya je ya zo wa iyalinsa da rana tsaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya je ya ciyar a kafara, ya ce ba ya da abin da zai ciyar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi abin ciyarwan, ya ce to gashi ka je ka sai. Ya ce wallahi ya rasulullahi ma baina labatai ha ahlu baitin afqaru minna. Yace ai wallahi tsakanin bangon yamma da gabas na Madina babu gidan da suka kai mu talar su zora, haka sai dai mu je mu ci. Manzo Allah yace je ka ci kai da iyalinka. Da ma dai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yewa, kuma yana nuna mana rahamar sa sallallahu alaihi wasallama har da masu laifi. Kaga ya yake mu'amala da masu laifi sallallahu alaihi wasallam, laifi fa yayi, ya zo wa iyalinsa da rana tsaka a cikin Ramadan. Amma ba kyaransa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba, ba kore shi yayi ba, a'a dama ya bashi, aka bashi abin da zai ciyar din. Yace aka ce ya ciyar, yace ba zai iya ba. Aka ce ya azumi, yace ya rasulullahi ɗaya ma ya kasa riƙewa, na je na yi barna, ba zai kuma ce sai ya yi cikin ya zai yi, ba zai iya mallakan kansa ba. Aka ce to ya ciyar, yace wallahi ba ya da shi. Aka kawo aka bashi abin da zai ciyar din, yace ya rasulullahi wallahi na fi kowa bukata. Yace zai ga shi sallallahu alaihi wa sallam. To da haka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, in ba ta da shi shikenan, Allah bai daura mata sai abin da take da shi. Amma dai ya kamata al'umma su dauke mai irin waɗannan, Allah ya bada iko. Wannan ya ce menene hukuncin inuwan da mahaifa suke yi wa ɗansu akan wani abin da danne yake da gaskiya? Ai kai baka da gaskiya a gefen mahaifa, kawai kai haƙuri ko menene, kawai kai ne mara gaskiya. Shi alaƙan ɗa da uba ba alaƙan ni ne da gaskiya kai ne baka da gaskiya ba ne, alaƙan biyayya ce. In ma kana da gaskiyan ka ɗan yi ƙoƙari ka ƙaddamar da ita cikin hikima da dabara, amma ba alaƙan haƙƙi ba ne, ni ne da gaskiya wallahi ba, a'a ai ba shari'a ake yi ba, birru ne, biyayya ne. Ina yawan ba mu kissan al'imamu Malik ko da wani ya aika mashi da tambaya cewa baban shi na, kamar a ce baba na Ghana, mama na Central Africa, yau talata sai dukan suka ce gobe Laraba ka same mu. Baba yana Ghana yace ka same ni gobe Laraba, mama tana Central Africa tace ka same ni gobe Laraba. Sai Imamu Malik yace ka bi babanka kar ka saba wa mamarka, ko ka bi mamarka kar ka saba wa babanka, ya za ka yi kai haka? Kuma ya rage naka. So ba matsala ce ta haƙƙi gaskiya ba, akan wannan ake gina mu'amala da iyaye ba. Ana gina mu'amala da iyaye ne akan tausayi, jin kai, lut, ko da kai kake da gaskiya, ka san yadda za ka yi ka ƙaddamar musu da gaskiyan cikin tausasawa. su kuma ya wajaba su zama masu rahama masu jinkai sani duk abin da suke fadi akan ƴaƴan su Allah subhanahu wataala yana saurin bin watan sun san ce biyayya yana saurin amsa abin da iyaye ke fada akan dan su duk abin da suke fadi shi kuma ita kuma wannan kaida tana cikin kaidojin da kamar yanda nake yin fadi ba ta da alaka da addini fa ko da baban kirista ne kan dan musulmi yana kai neman maka addu'a yana sa maka albarka zaka yi albarka ko mamar kirista ce ko ba kirista ba ko pagan ce ko kafira ce kana musulmi tana maka addu'a tana Allah ya maka albarka zaka yi albarka wannan ka'idar Allah ce saboda haka a bi a hankali ko da ka gansu a cikin saban Allah ka duba yanda Allah ya faɗa mana a suratul Luqman wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wa hamalathu ummuhu wahanan ala wahan wa jaaluhu fi amaini an ishkur li waliwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma kaji fala tuti'huma shirka fa ake magana in suka sa ka kai shirka da Allah Allah ya ce kar kai musu biyayya amma nan da nan yace kuma kai ka rike su da kyautatawa ba abin da ya shiga tsakanin kada kai biyayya akan shirka da kai kai mu zamantakewa da su da kyautatawa ba wata kalma tsakanin umurni akan shirka ne fa amma Allah yake wasahibu ma fi dunya ma'rufa saboda haka biyayya ga iyaye yana da muhimmanci kyautatawa iyaye yana da muhimmanci mu'amalan da ga iyaye ba mu'amalan nike da gaskiya nike da gaskiya bane mu'amala ce ta kyautatawa da biyayya saboda kawai a gina ta akan kyautatawa da biyayya Allah ya ba mu ikon kamantawa wannan ya ce idan mutum ya bi bayan sallar ashar har zuwa shafa'i da wutri zai iya wata sallar wato a ka'ida ba a yin sallah bayan wutri amma in har kana so kai wata sallah din zaka iya yi malamai sun yi maganganu da yawa wasu kace shi kenan in ka je gida in kana son ka wata sallah sai ka kara yin raka'a ɗaya in kai raka'a ɗaya ka mai da wancan wutrin shafa'i kenan to sai kuma kai tara kawai ta biyu duk abin da ka samu har da karshe in kana so in ka zaka kwanta kuma ko zaka kafin alfijir yake to sai kai raka'a ɗaya sai kai wutrin a yanzu ko kuma a'a sai kai ashfa din gaba daya kai wutrin sallah tare da liman a masallaci raka'a 23 raka'a 20 tarawih raka'a 3 shafa'i da wutrin misali ko raka'a 13 gurgudan yanda kuke ko raka'a 37 ko da 9 to idan ka zo za ka yi a gida to sai kai ka yi raka'a 10 ko kai 20 to kaga in aka hada tare gaba daya raka'o'in da kai har yanzu dai wutri ne 13 ga 20 33 har yanzu dai wutri ne saboda haka wancan wutrin da kai yana nan a wutrin shi dama dai ana son kar kai bacci wato kada rana dare ya kare maka sai akan wutri to in kai haka ma shi ma yayi wallahi a'lam wani a tambaya idan ya yi azumi sai ya aski ko yanke farce sai jini ya zo mashi yaya azuminsa Allah ya fi mana wannan yana nuna wajabcin kara kokari cikin karantar da mutane addini da ibada idan har gashi wanda ya rubutu ya yi rubutu mai kyau ya iya rubutu kwarai ba alaman cewa ba alamar rauni a cikin rubutunsa amma bai san wannan hukuncin ba to ya nuna akwai aiki ja kwarai da gaske har yanzu kuma ya nuna lallai ya wajaba a buɗe makarantu na koyar da mutane ƙananan abubuwa na ibada watan aka ce ƙananan abubuwa ma yusbihu bihi farza ainihi sallah a aikata da hukunce-hukuncen da ba sai an ɗauko risala ko ashmawi ko ibiya ko a'a kawai a zo a koya musu sallan da hukunce-hukuncen ta azumi da hukunce-hukuncen ta akwai kuma hanyoyi da dama na zamani yanzu za a iya a ɗan yi ɗan wani ɗan course kawai na koyar da azumi gabdar ramadan sai a shirya sai a yi wani course na azumi to ko kuma a'a ma a hanyoyin kafafen sadarwa idan mutum ba zai iya tashi ya zo ba ya zama ma kila za a yi karatun ta hanyar kafan sadarwa ne ko a kafafen yaɗa labarai da dai ya zama dai akwai wasu hanyoyi da ake koyar da mutane irin waɗannan basics ɗin musamman mutanen ƙauyuka da mutanen dazuzzuka suna can suna cikin wato jahilci mai matuƙan zurfi a cikin sanin abubuwan da ya shafi wato farillan asalin su a cikin addinin su. Allah ya gyara mana. Reza da yankan farce ba su da alaka da azumi, suna da alaka da hajji, amma azumi ba su da alaka da karya azumi. Wani ya ce idan mutum ya yi sallah, ya idar da sallah zai yi ba'adi ko kabri, shin ana maimaita tahiyya a ba'adi ko kabri? To a ba'adi kauli mafi rinjaye, ko kace malaman malikiya suna cewa kaulan wahidan ana maimaita tahiyya, saboda an riga an yi sallama, to za a ƙara, to za a maimaita tahiyya. Amma a kabri matsalan sabani ne, wasu sun ce za a maimaita, wasu sun ce ba sai an maimaita. Wannan ya ce mace ce tana al'ada sai kai kwana 15 bai ɗauke ba, to ya danganta ita ne ce ce. Idan ita yanzu ne ta fara, to hukuncinta daban ne. Idan kuma ita mu'tada ce, to ai dama da al'adanta za ta yi hukunci. Idan abinda ta saba yi kwana 7 ne, to kawai al'adanta kwana 7 ne. Idan ma ya ƙaru, to za ta yi istizhari ne da kwana 3, bayan shi za ta yi ƙarshenta sai ta ci gaba da ibadanta. Wannan jinin ya koma a jinin cuta, ba jinin al'ada ba. To amma dai ba wata al'ada da za ta wuce kwana 15 bi halin min al-ahwal, wato duk abin da ya wuce kwana 15 ba jinin al'ada ba ne, jinin cuta ne, jinin shaye-shayen kwayoyin hana haihuwa ne da sauransu. Wannan ta ce mijinta ya sa ta zubar da ciki saboda wai sai ta gama university. To mijinta bai kyauta ba, mijinta bai kyauta ba. Ba na ganin karatu a jami'a da sai an gama jami'a a matsayin uzuri, akwai dalilai da za su iya sanyawa a zubar da ciki in ya shafi lafiya na ita matar, ko na wani ɗa da take da shi a raye, ko na ɗan da yake cikin ciki ɗin, wato ya shafi lalura. Shi zubar da ciki lalura ne, to in ba ya zama da lalura ta kai muntaha ba, abin da shari'a ke kira lalura kuma shine kamar abin da ya shafi lafiya, kamar talauci ba lalura ba ne. Dan baka sani ba, Allah subhanahu wataala ma yake wala tatulu auladakum khashyata imlaq, to saboda nahan narzukukum wa iyyahum narzukuhum wa iyyakum, kada a kashe yaya saboda tsoron talauci. Wannan yana cikin kashe yaya saboda tsoron talauci, dan haka ba zai halatta ba, ba za a yi shi ba. Allah ya kare mu. Wannan ya ce ya halatta musulmi ya ci mijin jaki da kare. Eh, to ina jin yana nufin game da jaki, yana nufin irin wanda zai ci mijinsa ga waɗanda suke yankawa su ci, misali. To lallai bai halatta ba, in ka tabbatar za su yanka su ci ne, shari'a ba ta yarda ba. Amma in za a amfani da shi ne don sauran nau'o'in amfani, to wannan ai babu laifi. Na ji labari wajen wasu cewan suna ana sayan jakuna saboda wani abu da ya shafi wasu magunguna da sauransu, to wannan kuma shi ma dai wasu ita ma wata magana ce daban. Shi kuma kare matsala ce mai tsawo. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sayar da samanul kal. To amma dai mun yi wannan karatun sosai a bara, ina da soko bara ne. Wato ya danganta da karen na menene. Idan karen na wata bukata ce ta lalura, kamar yanzu irin karnukan da ake amfani da su masu a tashoshin jirgin sama da makamantan waɗannan, kaga ai wannan karnuka ne wajen gadi da wajen tsaro da sauransu, kaga wannan ai karnuka ne wanda ake bukatan su don lalura. Duk da su malaman malikiya kawai sun ce illa kalba saidin, saboda haka hadisi ya ce kalbu said, karen farauta. To amma kaga farauta ai ɗaya daga ciki ne, karen gadi ma ya fi karen farauta muhimmanci. A wancan zamanin ba bukatan gadi, don ba abin da za a yi gadi da kare. Amma yanzu an gane ilimu ma da yawa cikin kare. To sannan kuma akwai maganganu da yawa da suke biyo bayan wannan, wanda su kuma lokacin yanzu ba zai ba mu daman yin su. To haka sayan kare ya danganta ne. Idan karen irin waɗannan bukatun ne da shari'a take kula da su, take ganin suna da muhimmanci ana yin su, to babu laifi. Amma in ba su ba ne, to ba za a yi. Muna tambaya akan mutumin da zai rama raka'an kamar yana ana bin shi raka'a ɗaya bayan magriba, zai rama a bayyane ne ko a asirce. kai wannan matsalan sabani ka san fa ma ajartum fa sallu wa ma fatakum fa akim mudin nan ko faqdu ya zama dalilin sabani to amma su dai malaman malikiya sun tafi akan ramawa za a yi tunda ramawa za a yi to za a karanta fatiha da sura a bayyane saboda shi karar ko dai kai sabani a maliki wasu ce a bayyane wasu ce a tsaya ma dai a bayyane shi yafi shahara saboda shi karar sa to kuma an ce wa ma fatakum har hadisin fa akim mudin da wanda suke ganin ciko za a yi suke dogara da shi to ai cewa akai abin da ya wuce ku ku cika da shi to tunda abin da ya wuce ku aka ce har yanzu abin da ya ciku ai fatiha da sura ne raka an farko ne mi fatiha da sura wa ma fatakum hadisin yace ko da dai riwayan fa'atun ne ko riwayan faqdu ne ai ma fatakum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku cika to shi kuma abin da ya wuce ka fatiha da sura ne ko ba haka ba su da kaga fatiha da sura zaka cika kenan to amma dai an yi sabani wasu sun tafi kan a ismani zaka yi to zaka mai da abin da ka samu a matsayin farkon sallan ka shi kuma wanda ka rasa din sai ya zama zaka karanta fatiha kada ya azurce ya koma shine karshen sallan ka wallahi alam shi kuma man sabani a irin waɗannan abubuwa na furu'a abubuwa na furu'a ba a tsanantawa a cikin shi ba a tsanantawa wato idan an yi sabani a ciki kawai sai a bar shi haka Allah ubangiji ya datar da mu domin da wanda ya dace yana da lada biyu wanda bai dace ba yana da lada daya wato saboda sabani ne na furu'a sabani ne na fiqh shi kuma sabani irin wannan na fiqh ba abin da ake damuwa da shi bane Allah ubangiji ya taimake mu Allah ya saka da alkhairi sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.